shi da Dr. Abdul Qadir Sala Kazaure yanzu shi ma yana da mintoci guda 15 tare da shi akwai alarama Dr. Ishaq Ibrahim Kagara alarama Dr. Ishaq Ibrahim Kagara ka zo ka karanta wasu ayoyi daga Al-Qur'ani kafin isowar Dr. Abdul Qadir Sala Kazaure Dr. Mawjud Allahu Akbar na hango ɗaya daga cikin dattawa masu wa'azinmu mataki na ƙasa kuma shugaban kungiyar jama'ati za ta bid'a wa iqamatu sunna na jahar Kebbi Sheikh Malami Sheikh Aliyu Lada Bunza Sheikh muna yi maka fatan alkhairi yanzu ake sanar da ni cewar Dr. Abdul Qadir Sala Kazaure yayi karatu kafin mu shigo wanda mu ba mu san haka ba dakta za ka zo dai tunda ka riga ka taso ko da minti 5 ne ka samu insha Allah ta'ala sai ka isar da abin da za ka isar insha Allah
bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول بالله سبحانه وتعالى يهد أمو أولا ينبتشي من البركة أولا لكن تارومي البركة دومين قباتد تارود أكل غاك قباتر دكما وأزينك أسا نازوناي وأزي أتكيتشي yanzu ma minti 5 da aka bani insha Allahu ta'ala zan takaita da wani hadisi guda daya wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi Imam Al-Albani ya inganta shi wani mutum ne yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah izni wa aujiz a wata riwayar yace ya Rasulullah allimni wa aujiz a wata ruwari yace ya rasulullah ausini wa aujis yazo gurin manzon Allah yace ya manzon Allah kai min wa'azi amma kai min wa'azi a takeice a wata ruwari yace manzon Allah nazo ka koya min ilimi amma ka bani ilimi takeitacce a wata ruwari yace ya manzon Allah nazo kai min wasiya amma kai min wasiya takeitacciya yazo ai masa wa'azi amma takeitaccen wa'azi lalle yazo inda za ai masa wa'azi takeitacce tunda yazo gaban manzon Allah صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم لما زال الله يتاشي سي مسا وأذي دا أبو بوا غدا أكو يتقيتا لماذا يمانا وأذي دا ودنن أبو بوا غدا أكو نتقيتا وزال الله يتي دشي أبن فرقو إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع أبن نبي ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا أبن أكو وأجمع الإياس أما أيدي الناس waɗannan sune abu uku wanda manzon Allah ya yi masa wa'azi da su manzon Allah ya ce duk lokacin da ka tashi za ka yi sallah ka rinka yin sallah irin sallah ta mai bankwana me manzon Allah yake nufi da wannan kalmar kalma ce takaitacciya amma ta kunshi abubuwa da dama ma'ana ta kunshi yanda ya kamata mu rinka gudanar da ayyukanmu na ibada ko ayyukanmu na alkhairi a wannan gida na duniya ba wai ya takaita akan sallah ba cewa duk lokacin da zaka yi sallah ka rinka yi sallah irin ta mai bankwana abinda ake nufi duk lokacin da ka zo zaka yi sallah ka rinka ji a ranka daga wannan sallar ba zaka sake yin wata ba zaka koma ga Allah ka rinka ji a ranka wala Allah wannan sallar ita ce sallar ka ta karshe wanda daga ita ba zaka sake wata ba me ake nufi anan ana nufin kenan ya kamata ka tsaya ka kyautata wannan sallar mabi ita ce ta karshe to ana nufin duk lokacin da zaka yi wani aiki na alkhairi ko zaka yi wani aiki na ibada ki kokari ka kyautata ka jinna gaji a ranka mai bi daga wannan aikin ba zaka sake wani aikin ba sai a lahira kamar irin wannan zaman da muke mu kyautata niyya mai bi daga wannan zaman ba za a sake yin wani zaman da mu ba mai bi wannan zaman shine karshen zaman mu a cikin izala ko ba zai sake maimaitowa ba har abada da yawa a cikin waɗanda muka yi wannan zaman da su waɗansu shine zaman su na ƙarshe maybe mu ma muna daga cikin wanda shine zaman mu na ƙarshe to haka ake so duk wani abin da zaka yi na ibada kai kokari ka dinga hararo cewa maybe wannan shine naka na ƙarshe a duniya ya kamata kai tsakani da Allah ya kamata ka kyautata, ya kamata ka yi kamar yadda Allah ya ce ai. Wannan shine wa'azi na farko da manzon Allah ya masa. Wa'azi na biyu, manzon Allah ya ce da shi, wala takallam bi kalamin ta'tazir minhu gadan. Karka yadda ka bude baki ka yi magana, maganar da za a nemi ka kare kanka gobe. Karka yadda ka yi magana da za ka dinga ba da hanzari a kanta. A nan ne nake so in ja hankalin malamai masu wa'azi, malamai masu da'awa. So da yawa malamai suna furta maganganun da za su furta daga baya su suna da dama. Ko malami kaga ya furta magana daga baya ya zo ya kareta kansa, ko daga baya ya ce ya janye, ko daga baya ya ce ya tuba. Me yasa? Saboda bai tsaya ya yi tunanin me ya kamata ya faɗa ba. Kuma irin wannan yawanci suna faruwa ne saboda neman abin duniya, ko neman shuhura, ko ɗaukaka, ko neman suna. Koda aka bari ya faɗi abin da ya ga dama, ya ci mutuncin wannan, ya zagi wannan, ya aibanta wannan, da an kai shi kotu sai a ce ya fito kuma ya wanke kansa, ya ce abin da ya faɗa ba daidai bane, sai kaje kuma ya dawo da kansa yana cewa kuskure ba daidai bane, wannan ba daidai bane. Shi yasa manzo Allah ya ce wala takallam bi kalamin ta'tazir minhu gadan. Duk wata magana da ka san in ka faɗa gobe za a tirke ka a ce me dalilin ka, to kar ka faɗa. Duk wata magana da ka san in ka mutu ka koma ga Allah, Allah zai tsaye da kai ya yi maka tambaya me yasa ka faɗe ta, to ka shiru da bakin ka. Shi yasa manzo Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira, in ka bude baki za ka yi magana to ka faɗa alkhairi. In ka san abinda za ka faɗa ba alkhairi bane, to kai shiru, kai shiru, in ba haka ba za ka halaka da kanka. Hadithi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana cewa idan dan adam ya wayi gari, dukkanin gaban jikin mutum yana da gabbai 300 da wani abu, za su tattaru akan harshe su ce ya kai harshe ittaqillaha fina, ka ji tsoron Allah akan mu, ka ji tsoron Allah akan mu, domin idan ka daidaita mun daidaita, in ka karkace mu karkace. Shi yasa mu yi kokari mu kiyaye harsunan mu, mu kiyaye bakin mu, musamman malamai masu azi. A ji tsoron Allah akan abin da ake faɗa, a ji tsoron Allah akan abin da ake wa'azi akan sa, domin mu sani fa za mu mutu za mu koma ga Allah, kuma Allah zai tambaye mu akan duk abin da muke faɗa, kuma muna tare da mala'iku wanda suke rubuta duk abubuwan da muke faɗa. Mu yi kokari mu faɗi gaskiya, mu faɗi abin da yake daidai, mu faɗi abin da ya dace, mu faɗi abin da ya kamata. Kar mu dinga furta magana ta ɓatanci, magana ta cin mutunci, magana ta tada hankali, magana ta rigima, magana ta bala'i, magana da za ta janyo husuma, magana da ba za ta kwantar da hankali da zaman lafiya ba. Mu kaurace wa irin waɗannan maganganu, domin ranar lahira Allah zai tambaye mu akan abin da muka faɗa. Wannan shine wala takallam bi kalamin ta'tazir minhu ghadan. Abu na uku da manzon Allah ya wa'azi da shi shine wa azmil iyas ko wa azmil ya'as amma aidin nas, cewa kayi kokari ka guji duk abin da ke hannun mutane. Karka yadda ka zama dan maula, ko maroki, ko barawo, ko dan ta'adda, ko mai kwata kayan mutane. Ka wadatu da abin da Allah ya baka, ka yi hakuri ka koma ga Allah, Allah madaukakin sarki zai azurta ka. Ka dogara ga Allah, ka koma ga Allah, ka tashi ka nemi sana'a, Allah zai taimake ka. Amma karka yadda ka tsaya ka karbi na wannan, ka karbi na wannan, kai ƙarya, kai zalunci, kai ta'addanci, kai kwace, kai kidnafin. Waɗannan abubuwan duk ba za su kai ka ba, domin duk abin da ka samu ba za su yi maka albarka ba. In ka koma ga Allah, ka riƙe abin da Allah ya ba ka, ci gaba da nema, sai Allah ya taimake ka, ya maka arziki. Abin da na faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu ladar. Abin da muka kuskure Ubangiji, Allah ya gafarta mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sheikh Dr. Abdul Qadir Saleh Kazauri, sakataren zakka da wakafi na kungiyar jama'a Zatul Bidi.